Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Cameroon tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron barkamu da warhaka, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Yau dai za mu ji kudurori da al'ummar kasar Cameroon ke da su a cikin 2025 da kuma yanayi da lamura suka kasance a shekara 2024. Dai muna tare da Hajiya Bulki, mun san cewa kowannen mu muna da kudurori. To Hajiya Bulki, menene kudurorin ki cikin 2025?
A gaishe ku, ne muku barka da shiga sabon shekara. A gaskiya tunda hukuma na amfani da kalandar da muka sani, ne muku barka da cikin shekara. Ba tare da bata lokaci ba, abinda ni nake tunawa sabon shekaran nan, muna da wato abinda Bature yake kira wai espoir, wato muna da tunanin cewa Allah zai kawo mana wani canji a game da abinda muke ciki, wato musamman a kasan mu. Kun ga siyasan kasan yanda take, muna addu'a cewa Allah zai kawo mana wani canji. Baya da haka, siyasan da muke ciki, mu ma muna kokari mu ga mu ma mun shiga cikin takara. Domin me? Domin siyasa ba wai kana yi domin suna a ce ga kadan siyasa ba, o'o, kana yi ne domin ka sake matsayin wato communityn ka, wato mutanen ka, al'umman da suke nan tare da kai, da kake cikin su, kake cikin wato circumscription su. Wannan kun san shine aikin dan siyasa, kana kokarin yanda zaka yi ka sake rayuwar su, akwai wannan. To baya da haka kuma, ni kaina inda nake nan yar siyasa ce a cikin arrondissement mu na Douala 2, an ce an bawa deputy da su shugabannin karamar hukuma an ba su shekara. To yanzu a cikin wannan shekara, muna fatan za yi zaɓe, muna fatan cewa za yi da mu, za mu shiga, za mu yi takara, kuma muna roƙon Allah ya ba mu nasara.
To wani maki ne za ki iya bada wa shekara 2024 game da siyasa, zamantakewa, yanayin rayuwa da aka yi a cikin shekara 2024?
Abin da zan iya cewa game da shekara 2024 shine mutane masu yawa ba su da aikin yi, kuma neman abin kansu ma tare da wani saman da ake cewa su kasance entrepreneur shi ma ba nuna musu, ba ba su hanya, ba buɗa musu yanda za su iya yin wannan ba. Domin wani karatun ba sai ka je kai aiki a wata ofishi ba, wani karatun na nan ka yi shi, ka koyi sana'anka, za ka iya buɗe naka. To shi ne muka yi ta jira a cikin 24 nan, ko za mu ga cewa an buɗa ma matasa sun samu su samu an ba su facilitate wato an ba su sauki da za su iya bude nasu ko ba su samu aiki a gidan a ofishi ko na gwamnati ko na private ko para dudde to duk wannan yana nan baya da haka kuma a gaskiya rayuwa ta yi tsada kuma yanzu an sa ido akan empo domin kun gani dama da kwai dama ana biya dukkanin ɗan aiki dama suna biyan wannan empo ɗin dukkanin masu kasuwa in sun je patentin nan da ake biya duk ana biya dama amma ba sa mishi ido kaman da yanzu ake da niyya sa ido ba to kun ga dukkan wannan yana kawo wato matsi a cikin rayuwar yau da kullum shi ma wuta ya yi tsada
Hajiya kin yi bayani akan zancen haraji wanda ainihi mun san dama tun can ana biya to amma kamar yadda dai mutane suke kuka bai yi kamari kamar yadda a halin yanzu wato suke kokarin sanya ido ba domin sun buƙaci da cewa kowa da kowa ya je ya bayyana kansa kai dan aiki ne kai dan kasuwa ne kuma kai wane ka je ka bayyana kanka saboda idan ba haka ba za ka iya yi maka tasiri to shin kina gani batun wannan harajin da za a karba a hannun bayin Allah shin kina gani zai iya yi mana aiki kamar yadda kika ce na projet de développement durable wato yin magana akan kudirin bunƙasa ci gaba mai dorewa kenan a nan kasar Kamaru
to wato wannan magana na haraji magana ne mai ƙarfi kamar da nake faɗan dama ana biya wato masu aiki kafin a biya su albashinsu an riga an cire wannan harajin a cikin kuɗinsu haka ma waɗanda suke da ko fatire ko wani motan transport en commun ko wani dai abu dai na kasuwa da yake kawo kuɗi duk kowane ne idan ya je neman takarda a gidan abin nan za su sashi a gidan hukuma za su sashi za ce ina patentinka ina empon da ka biya duk wannan ana biya kuma yanzu ne an sa kuma yanzu an sa takunkumi a kai to a gaskiya in ka duba wannan ta wannan shashi za ka ga cewa dama wasu na cin zalin wasu wato kaman dan aiki da yake karban kuɗin wata ana cire masa abinda ake kira EFP wato empo ne akan abinda ka samu kai kanka za cire masa shi zaka biya kuɗin CRTV to kun ga wani kuma na ne yana kasuwan shi yana samu amma bai biyan duwan don kika kalla ta wannan shashin wato za ga cewa kaman ana nema a daidaita ne kowa ya zama daidai wato kowa na biya to yanzu maganan proje wai aka ce wai shinan gaibushe Allah wato yanda aka yi yanda suke tunani kuɗi zai taru har a ya bunƙasa ha asusu ya bunƙasa ha a samu a yi waɗansu abubuwan da dacen baye ba to wannan kuma ba sani ba shi dai watakila ana tunanin hakan zai iya faruwa amma ba sani ba to mu dai muna fatan hakan ta faru
to Hajiya a matsayinki na yar siyasa kuma mace yar adawa shin ya kika ga tafiyar mata a 2024 an samu ci gaba ne ko kuma a'a an samu ci baya game da ayyuka sana'o'i zamantakewa da sauransu mun san mata a 2024 tun 2023 zuwa 2024 mata sun fuskanci cin zarafi da dama wanda muka ga kamar cewa har wa yau gwamnati bata dau mataki a kai ba kuma ga hangen da ake wa 2025 shin kina gani abin da ba a yi wa mata a 2024 ba ka za iya a kare hakkokin mata a 2025 wanda za iya abawa mace kariya domin ba kawai cin zarafi a waje ba, domin har a cikin gida, yanayin zama da mai gida, yanayin tsarin rayuwa da kuma fiyaɗe da duka da ne da suke fuskanta. Shin kina gani a 2025 akwai rawar da za a taka saboda kokarin kawo mace kariya?
Abinda zan iya cewa anan, maganan matan kamaru muke yi ne ko matan musulmai? Domin muna maganan matan ƙasar nan gabaki ɗaya, a gaskiya mata sun yi ƙoƙari, karatu ne, ilimin koyon sana'o'i daban-daban, mata sun yi ƙoƙari. Kuma gwamnati ta ɗauki matakai sabila da a kowane sana'a in an zo ma ɗiban mutane, akwai iyakacin matan da ake ɗiba, wanda abu ne wanda da can babu, amma yanzu an sa doka, dole ne in an zo ɗiban 'yan aiki komi yaya za a ɗauki mata su kasance aƙalla kashi ɗaya cikin uku, mata su kasance haka a cikin gure. Kin gani maganan kamar da ake cewa su deputy, su mayor, wato samun matan da za su tsaya a takan zaɓen ne yake da wuya. Ba taka kafin ma a isa takan zaɓe, matan ne su suke ja da baya, wato za su faɗa da bakinsu su ce a cikin fanni kaza ba mu a ciki, mata ba su isa ba, maza su mata sun fi yawa a cikin ƙasar nan, amma a cikin aiki kaza sai ku ga ba matan, a cikin siyasa fanni kaza ba matan isassu. Wato ba doka ta gwamnati ba ne take hanawa, gwamnatin Kamaru ta ɗauki dokoki daban-daban na kare mata, na kare 'yancin mata. Su dukan nan da kuke faɗa, su wulaƙanta mace, su fyaɗe, su menene, suna da dokoki masu nauyi. Akwai hukunci masu nauyi wanda gwamnati ta ɗauka game da waɗannan duka.
Kusulemani, barka da yau, fatan kana lafiya. A yanzu muna 2025 ne, wasu ƙudurori ne kake da su na 2025 a matsayinka na koci wanda ke horas da ƙananan ɗalibai a makarantar Brasserie de Cameroon na wasan ƙwallon ƙafa?
Da fatan masu sauraron masu nanan lafiya. Farko abinda zan ce kai tsaye shi mu gode wa Allah wanda ya sa muka ga ƙarshen wannan shekara na 2024 a ƙoshin lafiya da kuma nasarorin da aka samu, shi aiwa Allah godiya, da kuma waɗansu harkoki na horaswa da koyarwa wanda muka samu muka kammala. Kamar ni na samu na kammala license ECAF wanda CAF take gudanarwa a kowane lokaci a kowane ƙasa, wanda aka ba su daman haɗa wannan course in. To alhamdulillah na samu na kammala a 2024, shi mu gode wa Allah. Kin san wannan license din yana ba da duk wani coach da yake da shi dama ya samu ya zama babban coach wanda zai iya coaching wa'ensu club kaman club na Africa wanda suke buga Champions League, da kuma kaman club da suke buga CAF, da kuma wa'ensu team national team kasashe kaman under 17 ko kuma under 20 zuwa har sama har zuwa babban team national team. To wannan shi license din zai ba ni dama in samu in zama zakara a wa'annan horaswa. To shi mu gode wa Allah, Allah sa mu kammala shi lafiya. Yanzu abinda ya saurani 2025 shi mu bar wa Allah, mishiya fi muzaki kuma mu ba mu san gaibi ba mu san ko za mu yi wannan samu wannan tsawon shekarun har zuwa ƙarshen 2025 she mu barwa Allah zabi amma muna godiya da nasarorin da muka samu a 2024
Masha Allah mun ji nasarorin ka a shekara 2024 misali kamar wasu matsaloli ne ka fuskanta a cikin wannan shekarar ta 2024
To matsaloli ba za ce babu ba akwai matsaloli da suke zuwa akai-akai wayansu ana samu ana cimma buri wayansu kuma ana tafiya da su hakan nan matsaloli kan ana samu kaman ni kan ban samu wani matsala haka wanda zan ce babban matsala ba a 2024 shin ce to kasan mu dai kamar mun samu matsaloli da yawa akan sha'anin kwallon kafa tunda ya kama da shi Federation Camerounaise de Football wanda Samuel Eto'o yake shugabanci an samu matsaloli da yawa har yanzu ma akwai wayansu matsalolin da ba cimma buri ba haka kuma ake tafiya da shi an samu matsaloli kamar na jituwa na su club kuma matsalan da aka fi samu an yi jinkiri a fara shi league na kasan Kamaru ya dauki wajen wata 6-7 tukuna aka fara buga league na kaka na 2024 zuwa 2025 an samu matsala da yawa an samu delay wanda ya kawo wa'ensu rashin samun nasara wanda kaman su national team na matasa kategorin yara da zuwa har na April wanda duk an cire mu a tafiya gasan buga kofin Africa da shi wanda za buga na matasa na shekara 20 da matasa na April wanda suke da sama da shekara 20 shi ma an cire mu jiya ko shekarun jiya zance kaman kasa kaman Central Africa sun lashe mu a har gida bayan kuma mun fara samun nasara akan su a farkon wasa to kin ga wannan duk matsalolin da aka samu a kasan Kamaru ne a shanin kwallon kafa matsaloli ba za ce babu ba amma haka kullun ake tafiya wayansu a kammala wayansu kuma a samu nasara kai to gashi nan dai gasunan haka ba iya lissafawa sai dai mu ce Allah ya dada ba mu hakuri don kin san tafiyar da mutane ba abu bane da yake da sauki kowa na da irin nashi tunani bai zuwa yazo ya zama daya to anan ake samun kalubale ake samun wayansu rashin jituwa to gashi nan dai
to a matsayin ka na kocin kasar Kamaru yanzu in za a ce kayi kira ga hukumomin kasar Kamaru saboda su gyara ainihin tafiyar wato wasanni nan kasar Kamaru da kuma kokarin kawar da takun saka tsakanin ministan wasanni Narcisse Muele Kombi kenan da kuma shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta nan kasar Kamaru Eto'o Fils wanda tsohon dan wasan kwallon kafa ne wanda ainihin ya taka rawar gani sosai a nan kasar Kamaru wata kira za ka yi musu saboda kokarin sabunta wasu abubuwa da kake bukata ko kuma da al'ummar kasar Kamaru suke bukata su gani cikin wasannin mu a nan kasar
kaman da na gaya miki a gaba abinda nake so ga ministan sport Muele Kombi da shi president Federation Camerounaise de Football Samuel Eto'o su hada kansu ne su zama tsintsiya madaukin ka daya in kai wannan ya samu to nake gani komai zai dawo kaman da to amma in dai ba samu wannan jituwan ba samu wannan hadin kan ba to har mun dinga tafiya kenan. Kin san tunda aka samu shugabancin ya Muhammad wanda shekaru baya yes aka samu nasarori da yawa tun lokacin shi har yau ba mu samu hadin kai ba. Ko minista ne suke kawo problem, wani kuma federation in ne suke kawo problem, to haka ake tafiya. Yau ya dauki mana wajen shekara 15 ana tafiya haka. Shi sai kika ga wasu nasarori ma ba mu samu kaman da duk kuma ya hababbare. To shi dai mu ce Allah ya sa su hada kansu, in suka hada kansu nake ganin komai zai dawo kaman da. Don Kamaru babban kasa ne na kwallon kafa a duniya, ba ma a Afrika ba, a duniya. An san Kamaru, kin gani da manyan ƴan wasan su da suka samu kaman su Roger Mila, su Umambi, su Patrick Boma, su Samuel Eto, ga sunan dai su Abubakar Vincent. Kin gani kasa ne wanda an ji su kuma ana kan jin su. To in dai su hukumomin mu manya masu tafiyarwa da kwallon kafa da su minister da sport in ba su hada kai ba, ba za mu samu cigaba ba, za mu zauna kaman a gidan jiya ne.
Sai masu sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu dora akai inda muka tsaya.
Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa bangaren kwalama.
Za mu je mu saurari Malama Habiba mu ji me za ta sanya mana a cikin tukunya a yau. Malama Habiba gare ki muke.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama Maimunatu, yau dai abin da za mu sa tebu shi ne cabbage da Faransa na ce shu, a Turance kuma na ce cabbage bon da cabbage patipatin cabbage da pom da Irish potato pom dankalin nasara da Hausa. Za a hada shi ayi dai ayi malaxation bon nayin cabbage nayin abin nan cabbage ana bukatan dai shu, shi cabbage in ana bukatan shi guda daya, ana bukatan carrot, ana bukatan green beans, ana bukatan conjumave, ana bukatan tomato, ana bukatan albasa, ana bukatan engisiri, ana bukatan kuma kipi, busheshen kipi, ana bukatan nama, ana bukatan janga da ake kiran shi ecrevis, ana bukatan farin tafannuwa, ana bukatan citta da kayan haɗi, kayan miya dai mai kamshi, ana bukatan kayan miya mai kamshi, to da kuma shi pomme de terre a gefe da ake kiran shi dankalin nasara da Hausance. Bon, yanzu shi dankalin nasara in an wanke shi, an bare shi da kyau, an bare da kyau, an saka a wani tasa, an sa mishi dan gishiri, an bari a gefe. Yanzu kuma shi abinin shun din da ake kira shi cabbage, a wanke shi shi ma da kyau, a yanyanka shi tsitsi, a yanyanka shi tsitsi, a sa dan ruwa a wuta, da dan a diga dan kanwa a cikin ruwa, in ruwa ya soma tafasa, yanzu shi a zuba cabbage a ciki, in aka zuba ana taba, in ya soma laushin nan sai a tsame, a wanke da kyau, a matse, a ajiya gefe. Yanzu shi a zo a yanka su green beans da carrot, a yanyanka shi, shi ma a wanke shi da kyau, a yanyanka shi kanana, ba kanana da yawa ba, din daidai kaman form magi haka, na yanyanka shi a hada, a ajiya gefe. Yanzu su albasa da tomato da barkono, shi ma a zo a yi ashen shi, ga busheshen kifi na, a gyara busheshen kifi, a wanke shi da kyau, yana da karfi, domin akwai wani busheshen kifin da ake sayarwa ya motsa, yana kafisha dan jika shi a cikin ruwan dumi da dan gishiri. Yanzu janga kuma shi ma a zo a aje shi a gefe. Yanzu mai za a hada wuta, yanzu aka sa tukunya a wuta, sai a zuba mai a wutan, mai in ya soma dan zafi, a dauki albasan da aka yanyanka shi daban, a zuba a cikin mai, in a sa dan gishiri, a juya. Yanzu sai a dauki abin nan, busheshen kifi da janga, busheshen kifi da janga, a sa ciki, a juya, in ya soma dan suwa, dan kamshi in ya fito, yanzu sai a dauki tomato, a dauki tumatu a zuba, a dauki su kayan kamshin, in a zuba su cittattafan wanda aka riga aka gyara shi, aka nika shi da kyau da barkono ko kwaya ɗaya, za a jefa nan wanda ba su a cin barkono, zuwa jefa. Yanzu konjuma in aka hada shi, in yana ya soma soya, ana juya ya soma soyuwa, sai a dauki cabbage, yanzu sai a dauki cabbage a saka ciki, a juya, in ya soyu. Yanzu abin nan dankalin nasaran da aka fara ajiya gefe a cikin ruwa, sai a wanke shi da kyau, a wanke, yanzu a saka a tukunya, shi ma sa dan gishira, sa dan ruwa, ya soma nuna, kada a bar shi ya nuna da yawa har ya yi laushi. In ya soma nuna dai, sai a sauke shi, a tsame ruwa, yanzu sai a zuba shi a cikin cabbage inda aka riga aka soya shi, sai a zuba shi, a kara dan mai, a kara dan ruwa da magi, in aka barbada dan magi, sai a juya shi, yanzu a rufe, yanzu sai ya haɓako da shi, ya nuna da kyau, ya nuna har cikin, in ya nuna, in cabbage ya nuna, in dankalin nasara ya nuna, in kana mutum na taɓa haka nan da cokali, sai ku ga ya tsago biyu, a nan ne za ku san cewa ya nuna da kyau, a juya, ya nuna. Yanzu sai a yi serving a falankace a ci. Barkanmu da ɗanɗano.
To, godiya muke yi malama Habiba, sai wani mako insha Allah. Masu sauraronmu, a nan dai za mu naɗe taburman wannan shiri.
A gaida Maimunatu Sadu da Tawagatta. Ta masu sauraro, iya abin da ya sauka ke a cikin shirin namu na yau. Muna fata kowa ya samu cikin burinsa na wannan shekara ta 2025 miladiya. Yanzu a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, da lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leather's Question da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azzici take muku sallama daga nan birnin Washington DC.
Yau yara suka za a gaban su, kwanayi ba za su bari.